Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fagi. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata, kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zuwa gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Ruqayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro barkan ku da warhaka, barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani, shirin yau da gobe shiri ne dake wato tattauna kan abin da ya shafi zamantakewar rayuwarmu na yau da kullun. A yau dai shirin zai tabo wato mata, musamman ma matan aure har ma da maza, wato inda maudu'in mu zai tattauna akan abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji. Ba ta iya girki ba, ba ta da tsafta, ga ta ba ta da tarbiyya, hata da kunya san wannan matar taka, tai ta jiji da kanta. To mama, irin matan nan ai sai hakuri da su. A'a ni wallahi uwar mijina ta cika tsangwama. Kwata-kwata mutum ba zai taba sakewa da mijin shi ba. Mijin ka bai isa ya siya maka abu ba sai a ce a'a ai sai an sayawa mahaifiyar shi. Mijina bai isa ya dan kawo wani dabba kalle da ba, musamman in kuna gida daya, yace ai ita ma tace sai da ita za a yi wannan abubuwan. To ma sauraron mu, ire-iren korafe-korafe kenan daga gefen uwar miji da kuma matan da, inda shi kuda sai dai ya zama mai biyayya saboda ba da namijin da ba zai yi wa mahaifiyar shi biyayya ba. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin rawar namu.
Ina kewar masoyiya, ina kewa, ina kewar aminiya, abokiyar shawara ke ce kin dara kin sanya in ba da kewa sai in hakura.
To madalla, sai a cikin zaurin muna tare ne da
Jamilu Maska,
Ummu Kulsum Muhammad Nura,
Habiba Alhassan.
To haka yake, in muka fara da malama Ummu Kulsum, kin ji dai maudu'in da zamu tattauna, wato abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji. In aka ce wannan tsangwama daga uwar miji, me abin yake nufi?
In aka ce tsangwama daga gurin uwar miji, ana nufin uwar miji ta sa sarkarta a gaba, walau suna gida daya ko ba sa gida daya. So wani abun ma yana fara tun kafin ma auro ita yarinya. Ita uwar za ta nuna cewa ita ba ta kaunar wannan yarinya ta shigo cikin familinta, ta shigo cikin zuri'arta. So shi kuma yaro zai kafe kan cewa shi fa ita yake so. To da zaran ya auro ta, in aka ce uwar mijin ba ta kaunar ta, to tsangwama za ta shigo. Za ta nuna kwata komai tai bata iya ba, kwata-kwata bata iya ba, ko da tana kyautata mata to ba za ta taba gani ba, saboda wannan kiyayyar take yi mata. To wannan shine ake nufi da tsangwama. Yawa, sannan kuma wata kuma ita da kanta take kirkira muwa kanta har a fara tsangwaman nata. Za a auro ki, ana son ki, uwa tana so, uba na so, dangi, kanye, kowa yana son ki. To sai soki, sai soki kullo da wani halayya wanda su din ba sa jin daɗi. sai shi kokarin ki raba shi dan nan da mahaifiyar shi ki raba shi da ɗan uwan shi so irin wannan idan ya faru sai ki gaba ɗaya kuma an koma ana tsangoma a koma kuma da cewa ai ba dangin mijinta ba sa santa ba sa santa so wannan shi ake nufi da tsangoma na uwar miji ko dangin miji gabaki daya
to mallam Jamilu ka ji abin da malama Ummu Kutun ta faɗa kai na miji ne kuma ka san abubuwan da ke faruwa a gida wato gidajen aure tsakanin matan da uwar miji to kuma inda a wani gefe zaka ga in aka duba zaka ga uwar miji tana da wato hakkin da danta ya kamata ya sauke akan ta haka zalika ita ma matan tana da nata hakkin to amma kuma a hakan sai kaga tsakanin mahaifiya da matar da sai ya zama kamar suna kishi da junan su ko me yasa haka yake kasancewa shin wani lokaci rashin adalci ne daga wajen dan namiji ko koyane ne abin yake
assalamu alaikum akwai abubuwa da yawa da suke iya sawa a samu irin wannan dabi'a na tsangwama kamar yadda ita abokiyar hira ta faɗa wasu lokutan yakan zama daga laifin ita matar ne saboda nau'i na rashin biyayya ko nau'i na rashin girmamawa da rashin bada matsayi wanda addini ma ya ba uwar miji ko kuma dangin miji tunda daga ran da kika auri mutum to mahaifiyar shi ta zama mahaifiyar ki mahaifinki ya zama mahaifinta haka dangin shi ya zama dangin ki dole ne yake girmama su to akan samu irin wannan wani lokacin kuma rashin adalci ne daga bangaren shi mijin shi kanshi perhaps yana bada fifiko tsakanin matar shi da uwar shi duk da cewa fifiko kalma ce da take da fassara akwai abin da ita uwar take bukata akwai abin da ita yar take bukata in ka dauki abin da ya kamata ka ba matarka ka ba uwarka so ba ta bukatan wannan abin ko sutura ne misali akwai sutura da ya kamata a baiwa uwa akwai nau'in sutura da ya kamata a baiwa aya so in kai irin wannan ba laifi bane amma akwai irin abubuwan da ya kamata dole ne ka kyautata ta yiwu ba ka kyautata mahaifiyarka ila mahaifiyarka da koko ka batta amma kuma ita matar taka tana shan ti mai kauri so kaga irin wannan abu idan mahaifiya ta lura irin wannan to yana kawo irin wannan matsala sai mahaifiya ta rika ganin wannan faso take ta mallake dana ni na rene shi duk abubuwan da ya zama ni ne nayi sila amma kuma ga wata rana tsaka ta zo tana nema moriyar da ya kamata ni in ci a matsayina na mahaifiyar shi ita tana abin nan so wannan shi ma yana kawo matsala sosai sannan kuma akwai yanayin zama ni gaskiya personally a kashin kaina bana bada shawaran mutum ya hada mahaifiyar shi da matar shi a gida daya saboda koda kai adalci shedan nanan na zurutu a tsakani so zuciya zaka ga wani lokacin kai a matsayinka na miji ajizi ne ba cikakken mutum bane kana iya abisa kuskure kai abin da zai saba wa mahaifiyarka so kuma yana iya kawo kai wani abu ma zaka yi shi kai baka dauke shi wani matsala ba to kuma sai kaga yazo ya haifar da matsala kuma haifar matsala tsakanin mahaifiyarka da matarka wa zaka bari wa zaka you know so sai ka zama kana cikin tsaka mai wuya situation ne da yake da matsala wanda ko malamai wurin bada fatawa irin wannan matsalan gaskiya suna taka tsantsan saboda yana da matsala sosai
to malama Habiba kin ji abinda malam Jamilu da malama Ummu Salma ta faɗa kan wannan abin da ya shafi tsangwama daga wato uwar miji to a matsayin ki na wato matan aure wanda ke ma dai kina cikin wannan wato rayuwa ta aure shin kina ganin wani lokaci akwai matan ƴaƴa da zaki ga uwar miji ba ta da matsala amma matan ɗa ita kwata-kwata ba ta son wannan ɗan ya kula da mahaifiyar shi to kuma irin hakan sai ya kasance ai ta samu matsala ko kuma zaki ga miji yana son matan shi mahaifiya ma tana son matar amma kuma ƴan uwan shi ma'ana wanda suke ciki daya za su yi ta zuga mahaifiyar sakamakon irin yanayin halayyanta da take yi wanda kuma wata ila rashin tarbiya ne da abin da ya shafi wannan makamantan abubuwa to a matsayin ki na wanda take da aure shin wani irin wato hanya ya kamata a ce a bi domin kiyayewa samun matsala tsakanin matar wato da uwar miji
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To gaskiya hanyar da za a bi shine a gyara. Dan gaskiya yanzu ƴan matan ya zama har cewa suke ba za su aure mai uwa ba. Sai dai mara uwa. To a gaskiya mafi akasari ko ina dai zan tabu. Kin ga su yaran zaki ga yawanci in suna kishi da uwar miji ba su san su ga irin suna lura da iyayensu haka su dai a lura da su su kuma ba su lura cewa su ma ba akwai ƴan uwansu maza da su ma suke yi ma ƴaƴan wasu ba to wani sai kiga ya zama kishi tsakani ta tsane ta ma ta ce ita kome sai dai ya ce maman shi alhalin gashi in kika bibiya ma abin da yake mata ma ba ma yawo mahaifiyar shi to sannan su kuma wasu iyayen a gaskiya su tun farko ba sa san sarkai ne a gaskiya dan akwai wata ƴar uwa ta ma komai da kika sani tunda aka kai ta tana amarya wanke wanke yi kaza idan kayan sallah ne sai ta ce ka ba mama 150 ne ka ban 100 saboda an ce ka fifita mahaifiyar ka sai da annabi ya kira uwa su uku sannan ya faɗi uwa ba to ana nan ashe abun bai mata dadi jira take abun ya yubus to sai aka rabu da ƴarta to ƴar na dawowa gida ta kuma ba da shawara wannan sister na wata ce ka sai injin niga a rinka tarawa ana samun kuɗi saboda mijin ya ce daga ita ƴaƴan bai so to ai daga ba da shawara ne sai aka ce ta san mace shi in gajar ce miki ba sai da suka yi mukan wannan tawa duka har da cizo to kin ga irin wannan ma kaman abun yana ranta da baya ranta bai isa a ce dan zuwan wannan ƴata ta hatta hasalati ta fada maganganu marasa dadi ba akwai ran da 11 dare bata yi bacci ba yana dawa ya kawo mata leda da yake kawo ma ita matar tashi ta ce ba ta so ita kawai saki take so a bata ba biyayyen da bata yi mata ba to sai da ita sister na wata samu je gida ta koma sai ta barta da ƴaƴanta to sai aka fi ganin mutuncin juna dan da cewa matan idan ya bi sister nan nawa to ita da shi har abada
ita mahaifiyar
sosai abin ya faru kafin azumi to har bayan sallah karma sannan ya fara zuwa gidan ita sister nawa nan sai an gyara nan sai an gyara gaskiya ni na shajin in mata su ce kai ki aure mai uwa a ce uwa miji ibola a ce hawan jini a ce ulsa ba abinda ba sa musu wannan kirar to kin gani dole a gyara duka in dai kina ya mace ko babba ce tsohuwa ko ke yarinya dole a gyara gaskiya sannan a samu maslaha
to malama Ummu Salama kin ji abinda malama Habiba ta faɗa na cewa akan kira uwar miji Ebola ulcer wasu irin nau'in cututtuka dai hadda hawan jini saboda hadda ciwon siga saboda irin matsalolin da iyayen wato miji suke kawowa akwai iyayen mijin da zaki ga duk abu ko zaki lashe mata kafa ne ba zaki biya ta ba ita kawai wata kila son ki ne ba ta yi to shin kina ganin a matsayin ki na mace mai aure kamata yi a ce tun kafin lokacin da za a kai ga yin aure wato a daidai lokacin da ake maganan aure shi namiji ya rika kawo matan shi ne su fahimci juna da mahaifiyar shi ne ko ko yane ne abin yake yanda za a samu wato kwanciyar hankali
to ai kuma daga nan sai a ce ba ta da kunya tun kafin ayi auren ta fa an kawo ta tazo tana kirkiri da idanu tana kallon mutane ta gama sanin sirrin gidan tun kafin ta shigo ai wannan ma bai taso ba a ce waya dauko ta a kawo ta kawai dai mu ta addu'a shine kawai Allah ya hada ka da miji na gari ya baka kuma ɗan uwa ma wanda za su riga kaunan ka shine amma maganin a ce waya a kawo ta kwata-kwata bai ma taso ba wasu ai suna jin labari ko daga irin bincike da ake zuwa ake yi wasu suna jin labari wasu kuma ma ba su ji labari ba daga yanayin shi dan zai zo ya ji gwai ta daga biki a ga sai me dalili wani yana dan tsungulawa ya fadi ya ce matsalan daga gurin mahaifiyar shi ne to idan aka fara samun irin wannan abubuwan ba za a ce ba za a yi aure ba saboda in har Allah ya riga ya rubuta matar shi ce ba wanda ya isa ya hana shi wannan yarinya to irin wannan ni shawara nake bayarwa ke kai ki je wai dan uwan mijinki ba ta kaunan ki kije ke ma ki ce ba ki kaunan ta zaki mata biyayya ba yau inda a ce uwai ki ce ai zaki mata biyayya to ita ma ki dinka yi mata biyayya kuma ki dinka kyautata mata zuciya ba ta da kashe wani lokaci za a iya yi miki abinda dole sai kin bada amsa to amma dai ki dinka yin hakuri kuma in zaki bada amsa ma ki san irin maganar da zaki fadi saboda me ita uwa ce uwa ce kuma dole ka yi mata biyayya tunda har ta haifa miki da ta mishi tarbiyya kika gani kika ce kina so har ta aure shi kuma ni ina ba mu shawara mata in har uwan miji tunda ba ta kaunan ki ta taima dan ta sanadiyan wai ya ƙara aure to ki yi hakuri kai ki tada hankalinki kila idan aka ƙara auren za a iya auro wadda ita kuma ta ta zo a gaban banci tsakaninku saboda irin haka ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba wallahi akwai wadda na sani ita ba a ƙaunarta sai kanin miji sai yayi aure ina yin aure komai sai aka koma shi ne mijin nata bai da hali wani lokaci ɗan uwanta su suke taimaka mata da abinci ba ta bada da tukunya ta sauke ba ta zuba musu ta kai musu ba da aka auro wannan kishin sarunna duka suna gida ɗaya ga baki ɗayan su wallahi sai da aka yi fito na fito tsakanin uwan mutum da ita wanda aka auro da ake kaunar da aka auro da fito aka danga an kawo musu ɗan mutunci ɗan gidan daraja ɗan kaza ana mu wuccan habaici ta kuma wannan hukuma komai sai hukuma sai ita sai wance ana kuma roƙon gafaran ta yafe musu a ce sun azabta da ita kaza to kin ga irin wannan bashi da amfani kwata-kwata ni a gani na dana yayi aure ya kawo ki in har ba wai ke kika zo da wani matsala ba kuma shi ma in kika zo da matsala sai in ya zama ki gaki ga din nawa a gyara a sasanta cikin zama kamkar yata ne fa tunda dana shi ya auro ki kuma aka zo aka damka ki aka bani amanar ki to kin zama tamkar yata ne zan iya yi miki abin da ba zan ma yata ba saboda ita ta ana kai ta wani gida ne kuma ina son ni ma a kulan mun da nawa to idan ban kula da wani ba ba mai kulan mun da nawa to kin ga wannan bai kamata ba kwata-kwata
to masu sauraron mu anan zamu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma zamu garzaya ga fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora sauraro a in muka dawo fagen wake-wake kuma a yau dai ina tare ne da babban mawaki wanda ya shahara yayi fice wanda gaba ɗaya dai ina ga musamman ma a arewacin Najeriya zai wahala ka shiga ko da motan haya ne baka ji kidan wannan mawakin ba amma kuma fa aka ce waka a bakin mai shi ya fi dadi inda shi mawakin namu ko in ce shi bakon namu zai gabatar mana da kanshi
a sunana Abdullahi Abubakar wanda aka sani da Auta Wazir
to haka yake masu sauraro yau ga mu ga Auta Wazir to wane ne Auta Wazir
eh to Auta Wazir haifaffen garin Zaria ne kuma mazaunin jihar Kaduna ko kuma in ce yanzu na riga na zama dan Kaduna tun da shekarun suna da yawa a zariri ne primary secondary dina sannan nake ci gaba da karatu a jihar Kaduna so wannan shine kadan daga bayanai a kaina kenan
to menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka
eh to gaskiya na fara harkar waka ne ganin ita ce hanya mafi sauki da nake tunanin cewa zan yi isar da dukkan wani sako na da nake so isar kuma gani da yadda wasu mawaka suke a baya kafin duk da yana taso tun ina karimi gaskiya ina da sha'awar waka kawai sound in ga nayi making wani abu da irin ina mamakin yadda nake ganin wasu mawaka su zo da sabannin su a waka a damuwa ce a soyayya ce wasu abubuwa dai sai in mawakin taya ake mutum ya zauna hakan ne yayin tunani ya kirkiri waka so ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abu to ngwada mana tun ina rubutawa har na zo na je studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa za ka iya ai ashe idan ka za ka kai kokari so haka dai da support na yan uwa da ni mutane at least dai sai mutum ya samu karfin da ya ci
bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen yan uwa da iyaye sakamakon shiganka wannan harka
gaskiya dai abin dai da dama gaskiya an fuskanci kalubale musamman wurin wanda kawuna wanda shine a matsayin babana su gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like na yaro so in fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza su ya nuna mun dai ba asuri saboda yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma kowanne dan adam ba san me future din mutum ba su ana kokarin dai a ga future din ka yi kyau ne so kuma dan adam ba a canza masa kaddarsa tunda ubangijin yace anan zaka ci abinci so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi so sai ka kasance a wannan layi so an dai nuna ba aso din da har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai nayi to kuma aka ce to go ahead Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya wada sa so kuma aka ci gaba shi ne har Allah ya kawo mun matakin nan
to ya ka dauki waka ne
eh gaskiya dai na dauki waka da farko dai na dauki waka sana'a saboda ni gaskiya tunda na fara waka ban zo da wani wani tunani na wani abu daban ba bayan ganin kawai na yi makin in samu alkhairin da ke cikinsa sannan kuma saƙon da nake son isar ya isarwa al'umma su waɗannan matakan su na ɗauka kuma akan su nake har gobe waƙa gaskiya sana'a ce mai kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata abin da za ka yi a cikinta so gaskiya ni na ɗauka waƙa sana'a gaskiya kuma alhamdulillah ga shi dai muna ganin River Salam.
To kana da ubangida ne da ya dora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki?
Eh gaskiya waka kawai ni haka na tsinci kanka a ciki saboda tun ina ga ina samaru kamar gidanmu da a samaru gidan kakana yana ɗaya daga cikin tun ana buga shi live ma ake buga wakar tun ana bugawa live da ganga ana recording live so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida ɗaya anan aka fara yin studio. Ana aka fara studio a Samur Zaria so ina zuwa tun ina karami idan mun je irin gidan ana duba gida ko na lalle ga inda suna ta yi tun lokacin ma kristoci ne sai dai wasu su samu tsararruwa ka sun dinga kallo a suna ta waka da sauran su kawai tun a time din dai ina kallon abin yana ban sha'awa
to tun da baka da ubangida wasu irin hanya kake bi domin kaga cewa kai rubuta waka ka rera waka kuma ka hawa studio kai wakan nan ba tare da ka samu matsala ba
eh to gaskiya waka dai a da nayi zaman yi mata rubutu amma yanzu wasu lokuta gaskiya ina da wani dadi ne ban rubuta waka ba kawai abin da nasan ina yi idan na samu kidan mai dadi zan iya saurara abin da yazo kana in ta lissafi in yi shi in ban ina jina dan tsaya in bari in dawo kan kidan zuwa wani lokaci waka da zan mai ta sai na gama ta gaba da sai in share ta in zo ta yi mun ba in kara dawo kan kidan in wani sabon waka akan sa so haka gaskiya nake yin waƙoƙi na yanzu
ba tare da ka rubuta
yawa eh amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai kai rubutu saboda kana buƙatar wani sako ne wanda baka buƙatar kuskure a cikin sa ko kada
to wani waka ka fara rerawa
kai gaskiya ni da wakan sarauta na fara shekarun baya da dama mutane sun san ni mawakin sarauta ne dan lokacin wanda suke cewa autan Nazira wanda gaba na zo na dawo autan Waziri saboda yanayin abubuwa da sauran su gaskiya ina ga wakar sarauta na fara yi da dadewa
to a wakan soyayya wanne ka fara da shi
kan suwa da dadewa ai nayi wasu kawai dai yanzu ne da mutane suka karbi wakokin soyayyan so kuma alhamdulillah ana ta ba su back to back za kuma ci gaba da wasu
to kana dai da wakoki da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki
ki sani komai ni san ni sabazan barkin ba bazan na dauki watan ki in ijiye ta daki ba dan ba da sunan ta na gin wannan sashin ba
wato da mukulle na bin marba ki bude ba ban ji na kyarar ki ko na dakika ba na so soye yaro dake ba na fata goge ba ke ce aljanna ta duniya
to haka yake wasu sauraro da fatan kuna jin dadi kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tare da mawaki Auta Waziri to akwai wakokin ka da dama wanda suka yi fice a yau in ka fita ko titi ko cikin mota ko kan anguwa kaga aka sa wakan kai kake ji
in to alhamdulillah mutum zai ji dadi mana yana dadi irin ga mutane suna appreciate abinda kai yana kara ma kwarin gwiwar cewa ya ka ci gaba da yi tunda mutane suna bukata so kuma dama kullun shi mawaki a koda yaushe burin sa idan ya kawo wani sako mutane su gamsu da wannan sakon sa amsa so yana da dadi gaskiya nakan ji farin ciki kuma nakan Allah
to wasu irin kalubale ka fuskanta a cikin sana'ar
gaskiya dai kowa da irin kalubalen da yake fuskanta so amma ni I don't think kawai abin da na sani ni da abin da nake yi ina focusing ne akan abin da nake yi kuma dama already ni ba wai kode yaushe irin mu shiga irin cikin mutane irin kode yaushe din nan bane so akwai abubuwan da bana sa kaina a ciki da abin da bana ciki bana sa kaina a ciki abin da nake ciki zan tsaya in yi shi in zan yi shi zan yi shi ne kai tsaye zan yi shi ne yadda nake so in yi shi so yawanci wasu kalubale wasu abubuwa gaskiya ba zan iya cewa wai ga sauki dai gaskiya alhamdulillah
to wasu waƙoƙi ka fi shahara bayan nasarauta
waƙoƙin
soyayya yanzu a sake to yanzu a sake rera mana wani waƙar ta soyayya
ina kewa ina kewar masoyiya ina kewa ina kewar aminiya
ina kewa ina kewar aminiya abokiyar shawara ke tsakin dara kin san umba da kewa sai in hakura ki bani yar dama
to haka yake masu sauraro to yanzu akwai nasarori da dama da dan adam yake samu sakamakon sana'ar da yake yi wani irin nasara ka samu kan wannan harka
alhamdulillah gaskiya nasarori suna da yawa wanda bamu da wannan zamu ci sai mu Allah godiya da muka ci mu sha kuma akan bukaci a gamu a guri so kuma ana nuna mana kauna muna jin dadi kuma rufin asiri ne da gwargwado alhamdulillah da abin da zai dan adam yake bukata zai na rayuwarsa daidai gwargwado mun samu mun kuma gode wa Allah so gaskiya ba abin da za mu ji sai mu Allah godiya kawai
so wani irin kira da fata za ka yi wa ƴan uwanka matasa wanda su ma suke da sha'awar wannan harka ta waka masu tasowa kenan
eh gaskiya shawara da zan iya ba su shine kawai idan kana yin abu ka dage akan abin da kake yi kai focus na kan abin da kake yi ka mai da hankali wurin yin abu mai inganci koda ba a san ka ba wata ran za a san ka saboda ingancin abun idan Allah ya kawo lokaci zaka dade kana yi saboda kwakwalwarka ta riga ta sabu da yin abu mai kyau
to a ƙarshe wani waka zaka kulle mana shirin da shi
waƙar ke nake gani na ji na gani zan baki lokaci na tun da kin ka nuna kauna dare da rana
ba ki nuna so domin ya arziki na cikin fara mutum si ko ba ta gaba na ke nake gani ke nake gani ke nake gani to ba ni kullum ko
masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu ta shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ni Ruqayyah Bashir ke muku fatan alkhairi har kullum peace salam to masu sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar mu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗansa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Amurka yau ta cancanci